بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود بوديا سبتك الله سبحانه وتعالى ليسري حضورم أولا يمشينا لتنين شاديق وتن شعبان shekara ta 1435 ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 9 ga watan 6 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Ai kuma ci gaba da karatunmu na littafin tajridut tauhidul mufid na malam Ahmad bin Ali al-Makrizi rahimahullahu ta'ala. Za mu tashi yau a darasinmu na 8 a wannan littafin, haka ne ko? Wanda shi ne a dama darasinmu na ƙarshe ya tsaya kan magana a kan al-isti'adha, neman tsari da yake cewa wali zalika ja'at al-isti'adhatu fi surati an-nas wa surati al-falaq bil asma'il husna al-thalatha. Saboda yana so ya tabbatar mana maganar uluhiyya, cewa an yi maganar rububiyya da kuma ithbatul mulk lillahi ta'ala, sannan kuma aka biyo shi da al-ilah. A kowanne maganar sunan al-ilah wanda ke dama daga nan aka sami Allah don ya tabbatar mana da maganar al-uluhiyya. To shine da zamu tashi inda yake cewa falam ma qila zalika, ko haka ne? Ayy fa bismillahir rahmanir rahim.
Wa al-muallif rahimahullahu ta'ala, falam ma qila zalika ila فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ إلى إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد الخالق المكلف الذي
لا يتوجه العبد المخلوق
المكلف العابد الا له.
جيد.
فجاءت الإلهية
خاتمة
وغاية وما قبلها كالتوطئة لها.
جيد. نن ينا مغانا داما كما يدي أنبتا أكن أبن دي شافي maganar sunan Allah, Allah, cewa an samo shi daga al-ilah, kuma yana magana akan tauhidun ilahiyya ko al-uluhiyya. Duk ɗaya ne, ka ce tauhidun ilahiyya ko tauhidun uluhiyya, don ma'anarsa tabbatar da bauta ga Allah shi kaɗai da kuma kore ta daga duk wanda ba Allah ba. To shi ne yake cewa fa'in ƙila, aisi na haka ne ko? Falamma ƙila zalika, yayin da aka ambaci waccan magana da ta gabata na tabbatar da, wato a wannan surori da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas, musamman a kul a'udhu bi rabbin nas an fala da ambatan rabbin nas, haka ithbatul rububiyya, sai aka ce malikin nas, wannan kuma ithbatul mulki ne, mulk kuma bangare ne na rububiyya. Sai kuma aka ce ilahin nas, shi kuma wannan tabbatar da ilahiyya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce falamma ƙila zalika, yayin da aka faɗi haka ƙila, sai aka ce kuma fa'idha kana rabban, idan har ya zama cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne Ubangiji mujidan, mai samarwa, shi ne mujidan, ismu fa'il ne na aujada yujidu, saboda ruba'i ne aujada, sai a ce yujidu ijadan, shi ne masdarin, ismu fa'il kuma sai a ce mujid. Yawwa, fa'idha kana rabban mujidan, in ya zama Ubangiji ne mai samarwa, ma'ana mai samar da wani wanda ba shi ba ya halicce shi bayan babu shi, shi ne ma'ana mujidan. Wa malikan, kuma shi ne sarki wanda yake mukallifan, mai dora wa mutane dokoki na umarni da hani, kamar da mun karanta a darasin da ya gabata cewa abin da ake nufi duk inda aka ce sarki, mai mulki ma'ana mai bada umarni mai kuma bada hani to idan ko wannan a dan adam ma an samu haka shi ko lalle mu yadda da cewa Allah subhanahu wataala bai halice mu sudan ba kamar da an bata mana darasin da ya gabata ma'ana bai halice mu kuma ya bar mu haka sakaka babu dokoki ba dole ya dora mana dokoki ya ce ayi kaza ya ce kuma a bar kaza sakamakon kuma wannan dokoki ne za a yi mana hisabi to sai ce fa hal yuhabbu to in an fadi wannan bayan an fadi wannan amsar cewa qila fa idza kana rabban mujidan wa malikan mukallifan akwai bambanci tsakanin mukallif da mukallaf na san da duk wanda suka san larabci sun san wannan ba sai an tsaya bayani ba amma tunda a cakuɗe muke muna da waɗanda ba su san larabci ba ko kuma an sani ba sosai ba in an ce mukallif shine mai dora doka mukallaf wanda ake dorawa doka kawai kaji bambancin wasalin yawa mukallaf shine mu ne bayi da ake dora mana doka ku yi kaza ku bar kaza mukallif kuma shine Allah subhanahu wataala shine mai dora mana mun gane mu to sai ce in an ce haka shine mai samar da mutane ya halice su bayan da babu su to yanzu an same su bayan nan kuma yayi amfani da sarautar sa yayi umarni yayi hani shine mukallifan ya dora mana dokoki fa hal yuhabbu to shin ana san sa wa yurghabu ilaihi kuma ana kwadayi gare shi ma'ana a kwadaitu zuwa ga abin da za a samu daga gare shi na alherai wa yakunu tawajjuhu ilaihi ghayatal khalqi wal amr ya kuma zama fuskantuwa zuwa gare shi shine ainihin matukar dalilin da yasa akai halitta da kuma umarni al-khalq wal-amr ne yana nufin halittar bayi al-amr kuma yana nufin umarni dalilin da yasa Allah ya halice mu za mu ce yanzu shine mu fuskantu zuwa gare shi ma'ana mu fuskance shi mu bauta masa ko ba za mu fada ba lalle ku za mu fada wannan shine amsa sai ce qila sai kuma aka ce ilahin nas dan ya nuna mana ma'ana nan yana mana fassara ne fata qul a'udhu bi rabbin nas mu koma surar mu gano ya take Allah subhanahu wa ta'ala ne bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni yace qul a'udhu bi rabbin nas kace ina neman tsari da ubangijin mutane to fadin ubangijin nan an tabbatar masa da shine ubangiji al-mujid mai samar da abin da ba shi ba ma'ana mahalicci kage yanzu an samu al-khalqu ta hanyar rububiyya ko sai kuma yace malikin nas malik yana da bambanci da malik malik mamallaki owner kenan wanda ya mallaka ya zama komai nasa malik kuma sarki nan ana zantan mulki da sarauta to Allah madaukaki shine malik kamar da yake maliki yawmiddin a Fatiha ko to kuma malikin nas shine sarkin mutane mai sarauta mai iko mai cewa ayi mai cewa a bari to shine nan yake fassara wannan sai yake cewa yayin da aka ce ma'ana bayan Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya ya ce qul a'udhu bi mene sai ce bi rabbin nas kaga sai ce fa idza kana rabban mujidan ya zama rabbu kuma mai samarwa mahalicci wa malikan tunda an ce malikin nas to shine malikan sarki ne mukallifan mai dora doka mai cewa ayi mai cewa a bari to sai ce fa hal yuhabbu shin za a so shi wa yurghabu ilaihi a kwadaitu zuwa gare shi wa yakunu tawajjuhu ilaihi ya zama fuskantuwa zuwa gare shi a fuskance shi da bauta ya zama shine ghayatul khalqi wal amri sababi dalili matukar abinda ake nema akai gare shi ma'ana shine sababin da yasa in an ce gaya abinda kake so ka cimma burin da zaka kai gare shi matukar inda zaka tsaya wajen abinda kake aikatawa don ka samu abinda kake so ka kai gare shi to yanzu za mu iya cewa dalilin da yasa ya halice mu shine me wannan tawajjuhi din tunda an samu al-khalqu an samu al-amr aina al-khalqu wal-amr yake a cikin wannan ayoyi guda biyu da suka gabata a cikin qul a'udhu bi rabbin nas rabbin nas ar-rububiyyan nan anan al-khalqu yake a cikin kuma malikin nas anan al-amr yake shine abinda malamin yake so mu kawo ma'ana haƙƙin sa na mahalicci mun fahimce shi da fadin bi rabbin nas
haƙƙin sana mai sarauta akan mu mai bamu umarni da hani mun mun fahimce shi daga ina malikin nasi to wannan umarni da hani shine ke nufi da wannan al'amur da haka tunda an samu an samu al-khalqu an samu al-amr to mai khalqun nan da amru za a so shi kuma ya zama fuskanta baki ɗaya ta ibada shi ake wa koko ba za a yi ba mun fahimce nan dan amsa sai ce ila to shine daga bayan an faɗi wannan an tabbatar mana da al-khalqu an tabbatar mana ba mu muka halicci kanmu ba an tabbatar mana cewa Allah ne halicce mu an tabbatar mana kuma cewa shine mai sa mana doka mai bada umarni ayi kaza a bar kaza shine ma'ana an samu al-khalqu wal-amr to bayan nan sai me sai ce ilahin nas abin bautar mutane nan karka zo ka ce ubangijin mutane ka gama fadar sa shine qul a'udhu bi rabbin nas rabbin nas shine ubangijin mutane malikin nas sarkin mutane ilahin nas abun bautar mutane mana abin da mutane suka yadda su bauta masa kuma ya umarce su su bauta masa don su samu yardarsa ma'ana tunda an tabbatar mana al-khalqu an tabbatar mana da al-amru to yanzu tunda mun yadda shine halice mu mun yadda shine mai sa mana doka to wajibi mu so shi wajibi mu ya zama cewa shi kadai za mu bautawa domin babu wanda ya halice mu ba kuma mai bamu umarni da hani ban da shi kun fahimci abin duk wannan silsila ce da yake ƙara ci gaba da bayanin abin da ya faɗa a baya na cewa Allah subhanahu wa ta'ala a wurare daban-daban a cikin Al-Qur'ani ya yi amfani da rububiyya wajen kira zuwa ga uluhiyya ai ba ku manta wannan ba a darasin makon da ya gabata ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ga ayatan da yake qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun ai wannan ayoyin ya mana bayani ne akan kafin nan dama bayan sa kai ce amman khalaqa as-samawati wal arda وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي من يوانا ما كنت يقبات يا كوما إتأم أهجر مي شو الله سبحانه وتعالى عشان القرآن ينا من مغنى دربوبية دن يجام متبتة مسؤول فيها شين حان موكا كوات آية كوما دما لم يكوبا cikin surah al-baqara ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum sayyi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ay fala ta'budu ghayra Allah wa antum ay wal halat annakum ta'lamuna anna annahu la yaf'alu hadhihi al-ashya' illa huwa ma'ana dan haka ashe kar ku bauta wa wani wanda ba shi ba ga alhali ku kuna sane da cewa waɗancan abubuwa na sanya ƙasa ta zama shimfiɗa sama ta zama rufe zubo da ruwa daga sama tsirar da tsirai da bishiyoyi domin abinci gare mu wannan mun tabbatar da ba mai yinsa sai Allah to dan me za mu je mu bauta wani wanda ba Allah ba to a ci gaba da wannan kuma shine kawo mana ga qul a'udhu birabbil falaq ga qul a'udhu birabbin nas sai ce a qul a'udhu birabbin nas nan kunga yadda aka yi maganar aka ce qul a'udhu bi rabbi rabbi tana tabbatar da haƙƙin mai rububiyya rububiyya ma'ana Allah ne mahalicci kaga kana mujidan mujin bi ma'ana khaliqan sannan kuma malikin nas sarkin mutane sarki abinda aka sani dangane da mai sarauta shine mai umarni da hani don haka bi rabbin nas an samu al-khalqu malikin nas kuma an samu mai al-amru to sai aka ce ilahin nas ashe a nuna mana cewa tunda an samu al-khalqu kun yadda ba wanda ya halice ku sai Allah kun yadda da malikin nasi ma'ana ba mai sa muku doka sai Allah to babu wanda za ku bautawa sai shi sai yace ilahin nasi nan yanzu kun gane abin da yake dan haka duk kamar tafsirin suratu qul a'udhu bi rabbin nas ne dan ya nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala yayi amfani da rububiyya dan ya kira mu tabbatar da uluhiyya gare shi sai ce ai nan zai fassara mana ilahi nas me ake nufi sai ce ai ma'luhuhum ma'luh menene ma'luh aliha ya lahu ilahatan ma'luhun ma'luh ismu maf'ul ma'ana abinda aka allantar da shi aka yadda da shi ne ilahi aka yadda da shi wa shine ilahi kuma ake bauta masa shi kadai shine ma'luhi Allah subhanahu wata'ala bu mun yadda da shi a matsayin ilahi akwai wata magana da malaman tauhidi suke anan wani dan lungu ne haka wato suna cewa a tafsirin tauhidi in an ce tauhidi suna cewa ma'anarsa daga akalmar larabci daga wahada yuwahidu tauhidan aiko wa huwa ja'alu shay'i wahidan ai kun karanta wannan a salasatul usul mun karanta a baya me ake nufi da ja'alu shay'i wahidan a sanya abu ya zama guda daya ai a larabci in a larabci muke magana ka sa abu ya zama daya ka mai da shi daya wani zai iya fahimtar kamar da ba dayan bane kai ne ka mai da shi daya to dangane da Allah ya zama fasara wannan suka ce ai abinda ake nufi ja'alu ana nufin i'tiqad mana i'tiqadu shay'i wahidan domin kasancewar Allah daya ne ba mu ne muka sanya shi dayan ba kun fahimci abin to ma'ana abinda ake nufi anna ataqida annahu wahid mu yadda da cewa shi kadai ne kada mu yadda da cewa yana da abokin tarayya mun sani ba ko kun fahimci abin da yake nufi maganar larabci ce kalmar ja'alu ja'alan nan هل جعل من عندنا نحن العباد اننا جعلناه واحدا مو muka sashi zaman ai kaga sai a fahimci kuma mu muka halice shi to ba haka ba ma'ana i'tiqadu shay'i wahidan shi ake nufi ma'ana mu kudurci cewa Allah shi kadai ne to wannan kuma shine dama abin da zamu iya ma'ana zukatan mu su yarda da cewa Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wannan shine ma'lufi wa mahbubuhum kuma shine abin son su soyayya ta ibada ba soyayya ta dabi'a ba wannan mai magana a baya da tafsili mai yawa kuma har mun ce ƴan uwa dalibin ilimi su je su koma littafai musamman na Malam Ibn Qayyim da ya tattauna akan wannan masaloli dan su kara fahimtar yadda mas'ala take soyayya nau'i ce soyayya da ake wa soyayya dai generally akwai soyayya da kake wa danka soyayya da kake wa matarka soyayya da kake wa makocinka soyayya da kake wa dan uwanka musulmi wannan sunanta soyayya tabi'iyya soyayya ku da ake wa Allah ibada ce kuma irin wannan soyayyar ba a yi wa kowa sai Allah ma'ana ita ce soyayyar da ka kai shi matukar da duk abin da ya ce ka yi za ka yi kuma kana jin girmansa a zuciya da ƙauna mai matuƙa yadda ba za ka saba masa ba ko ba ka ganinsa ko kana ganinsa ba a kuma ganinsa ɗin mun fahimci abin daka ba ma ganinsa amma mu yadda cewa mun fi son shi sama da komai babu wani abu da soyayyarsa ta kusa da ta Allah a zukatanmu to wannan shine tauhidi kuma fahimci abin wannan dai makomanta mun taba yin zancen akan su to shine sai ke cewa allazi la yatawajjahu al'abdu al-makhluqu al-mukallafu al-abidu illa lahu shi Allah shine wanda لا يتوجه العبد الا له باوا بايا فسكانتر كوا كو زوا ga wani wuri illa lahu sai ga Allah wannan bawan kuma aka siffanta shi anan da siffofi shine al-abdul makhluq bawan nan abin halitta dan a tabbatar mana cewa ba khaliqu bane don khaliqu shine Allah wato shi bawa a matsayin sa na bawa duk inda aka tabbatar masa da siffofin bauta to kuma yafi daukaka a musulunci kun fahimci wannan zancen idan mutum ya yadda da matsayinsa ne na bawa ga Allah ma'ana to yafi samun daukaka a gun Allah din saboda lokacin da zai kaskanta ya yi sujada ga Allah ya girmama Allah to Allah sai ya dago shi kuma ya daukaka shi akan sauran mutane saboda yana son Allah kuma shine mai saukar da mutane shine mai daga su mun fahimci abin to shi yasa yace al-makhluq don a tabbatar masa shi fa ba khaliqu bane a makhluqi ne mai abin halitta ne sannan sai yace al-mukallafu shi ma nan don a tabbatar mana ba mukallifu bane ko mukallafu ne shi dan adam mukallaf ne ana dora masa doka ne ba shi ne mukallifu mai sa doka ba al-abidu mai bauta shi ismu fa'il ne alam ba ismu maf'ul bane Allah shi ne al-ma'budu mun gane wannan duk siffofin suna da mafhuminsu mun gane mafhumi ai wannan mafhumi ake nufi mun an ce suna da mafhumi ana nufin mafhumul mukhalafa ma'ana abinda ake fahimtar sabanin sa daga lafazin da aka ambata. Misali irin abinda mutum zai yi na ko jirwaye ya haɗi dan uwan sa shi to ai ni ba kaza bane, yana nufin shi dan uwan nasa kaza ne, sai dan uwan ya fahimci shi wato kana nufin kenan ni kaza ne. Ai kun san irin wannan usuli, wannan shi ake ce mafhumul mukhalafa. Yau to anan da aka ce al-abdu bawa, kaga kenan mafhumin sa shine laysa rabban, ba ubangiji bane. Da aka ce al-makhluqu, nan ismu fa'il ne, makhluqu wanda aka halitta, kaga mafhumin sa shine me laysa khaliqan, ba mahalicci bane. Sai aka ce al-mukallafu, wanda ake dorawa doka, kaga mafhumin sa shine laysa mukallifan, ba shine mai sa doka ba. Al-abidu, mai bauta, kaga ya zama me laysa ma'budan, ba shi ake bautawa ba. Su shine abin da yake nufi, da fatan mun gane shine mafhumin mukhalafa. Don haka duk inda bawa ya zama ya siffantu da waɗannan siffofi ya fi samun ɗaukaka. Shi yasa kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sha dai wannan magana, a siffar da ya fi so a siffanta shi da ita ita ce ubudiyya, da kuma tabbatar masa risala. In ba a tabbatar masa risala ba, an ƙaryata Allah. In ba a tabbatar masa uluhiyya ba, in ba a tabbatar masa da ubudiyya ba, to kamar ana nema a ɗaukaka shi sama da matsayinsa. Shi kuma matsayinsa sallallahu alaihi wasallama wanda ya umarce mu mu ɗauka shi ne matsakaicin nan. Kar mu wuce iyaka dangane da shi, kar mu kuma gaza mu je mu taɓa mutuncinsa ko darajarsa ko mu sauke masa daraja. Wanda ya yi wannan zai taɓa addininsa. Da haka kun ga ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Alƙur'ani sunan da Allah ya fi ambatansa da shi a wuraren ɗaukaka shine al-abdu. Ba inda ya kai ɗaukaka irin maganar saukar da Alƙur'ani. Babban ni'imar da Allah ya yi wa ɗan adam baki ɗaya ita ce wahayi. To wahayinsa kuwa Allah waye wa ya yi wa annabawa, na ƙarshensu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ce tabarakallazi nazzala al-furqana alame ala abdi, tsarki ko a ce albarkatu. Don in an ce tabaraka ana nufin sara za barakaci, ma'ana ya kasance mai albarkatu ne shi. Abinda ake nufi da albarka kuma a larabci shine kasratul khairi, yawan alheri, ma'ana alheransa sun yawaita. Wane ne Allah subhanahu wa ta'ala? Allazi, wanda nazzala al-furqana, ya sassaukar da al-furqan. Al-furqan ɗaya ne daga cikin sunayen Al-Qur'ani. Me yasa aka sanya masa suna al-furqan? Asalin abinda ake mai da al-furqan shine abinda aka ɗauke shi a matsayin ka'idar da take bayyanewa tsakanin abu na daidai da abinda ba daidai ba, tsakanin gaskiya da ƙarya, tsakanin mutumin kirki da mutumin banza, tsakanin annabawa da maƙiya annabawa, tsakanin salihan bayi waliyan Allah da waliyan shaitan. Mun fahimci wannan? Shi yasa ashe kenan sai Allah subhanahu wataala ya saukar masa da Alƙur'ani, dan da Ƙur'ani aka san a gane gaskiya. In mutum na tare da Alƙur'ani yana tare da gaskiya, ya saki Alƙur'ani ya bar gaskiya. Don haka Ƙur'ani ya zama al-furqan. Da Ƙur'ani ake bambance tsakanin musulmi mumini da kuma wanda yake kafiri wanda bai yarda da Allah. Ai mun fahimci wannan? To kun ga sai Allah muke amfani da lafazin al-abd a nan wuri. Haka nan inda yake faɗin cewa subhanallazi asra sai ce bi abdihi, nan ma bai ce kawai bi rasulihi ko bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba, a'a so yake girmama shi. Girmamawar ita ce masa shine ya ce masa bawa. Don haka ya'yan uwa musulmi, babu ɗan adam ɗin da zai samu ɗaukaka irin mutumin da ya yarda da Allah. Ka yarda da Allah to Allah zai baka duk ɗaukaka da kake so. Ka yarda kai ne a ƙasa shi ne a sama, ka risina a zuci, ka risina a zahirinka, ka ƙasƙanta ka nuna masa kai mabuƙaci ne, shi ne mai komai, to a lokacin za ka ɗaukaka ta inda ba ka tsammani. Amma in ka ƙasaita zuwa matsayinsa to sai ce koma asalinka. Haka abin yake. Shi yasa kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma tawaba'a ahadun lillahi illa min rafa'a, babu mutumin da zai taɓa tawazu'u don Allah ya kaskantar da kansa sai face Allah ya dauka kashi kuma sai yasa yace al'azamatu sai ce al-kibriya ukai me ridai kibriya shine girman kai yace rigarsa ce ridain kaman mayafi ne na Allah sai ce duk mutumin da ya sa shi kuwa to Allah kaman yayi munaza'a yayi jayayya da Allah subhanahu wataala to Allah baya san wannan kun ga shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗaukaka shi ɗaukakar da babu wani ɗan adam da aka halitta a duniyar nan da ya same ta. Masu bincike suna cewa ba a taɓa samun ɗan adam wanda duniya take ƙaunarsa ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku duba ku gani yanzu ana taɓa shi duk nan sai mu tashi sai a hargitse. Ko? Wa ya taɓa samun wannan irin matsayi? Don haka ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan babu wanda ya kai shi daraja. Gashi kuma yana cewa la tuquruni kama aqrat an-nasara ibn maryam an-nasara ibn maryam kar ku daga ni sama da inda nake kamar yadda nasara suka daga isa dan maryam sai shi innama ana abdu sai kawo lafazin innama innama ma'ana ni kawai fa ba komai bane abdun ne ni ba wani sai shi fa qulu ku rika cewa abdullahi wa rasuluhu shi sai kun ga a tahiyar mu kullum a tahiyya sai mun faɗi wannan ko kuma manta tahiyya ba wanda ya manta a ƙarshen ta me ake cewa ko wa ashhadu an la ilaha illallah ko wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kaga ba a ce wa ashhadu anna muhammadan a ce rasulullahi kawai ba a'a sai da aka tabbatar da ubudiyya sannan ma aka kawo risala to wannan abun shine tabbatar da komai ka sa shi a matsayinsa to kuma ita ce babbar daukaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muje sai yake cewa faja'atil ilahiyatu khatimatan wa ghayatan in muka lura da wannan zubin yadda Allah madauki yayin maganar nan a cikin suratul nas har yanzu akan ta muke qul a'udhu bi rabbin nas sai ce me malikin nas sai kuma ce ilahin nas kaga an yi magana akan rabbu an yi magana akan almaliku rabbu shine mai halitta maliku kuma mai sa doka to sai kuma aka ce ilahin nas mai wato abun bautar mutane sai ce faja'atil ilahiyatu kun ga ilahin nas nan me yake nuna mana ya nuna mana tauhidin ilahiyya shine tauhidin uluhiyya to tauhidin uluhiyya sai yazo shine khatimatan cikamaki da shi aka cika wa ghayatan kuma shine dama abun nema shi ake so akai zuwa gare shi kun ga yana nan yana nuna mana cewa asali Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan zubin ayoyin ne da haka aka fara da rabbu ba mantuwa akai ba ba haka kawai abun ya zama by chance ba qur'ani babu wani abu da aka yi shi a cikin sa ya zama abin da bature ke cewa by chance ai mun san by chance ma'ana haka kawai coincidence me yake cewa da Hausa arashi daban eh dacewa to a bar shi a dacewa a ba bagitatan ba bagitatan kuma ba zato ba tsammani shine bagitatan ma'ana abu da ya auku ba tare da tsara shi akai ba mun gano ne shine abin da ake nufi haka dai balarabe mana ce masa ittifaqan ko ce musadafatan duk wannan haka ake faɗi a larabci ma'ana haka dai aka dace abin ya auku ba tare da kintsa shi akai ba to a qur'ani babu wani abu da ba haka ba da yake ya zo mana ba tare da kintsa haka Allah ya soye maganarsa shi yasa in ka canza wata aya daga wani wuri ka kaita wani wuri zaka ga ka bata siyakin Qur'ani da maganar da ma'ana da komai duk manufar da Allah yake so ya nuna mana a Qur'ani sai ka bata ta ba a canza ayoyin Qur'ani yadda suke nan haka yake so su zama yanzu da zaka canza ka ce qul a'udhu bi ilahin nas ko sai ka ce malikin nas sannan ka ce rabbin nas kaga duk waɗannan abubuwan ka tabbatar da uluhiyyan ka tabbatar da rububiyyan ka tabbatar da mulukin wato mulukiyyan ko a ce al'amru wan nahy duk ka tabbatar da su aiko to amma baka yi yadda Allah yake so abin nan yadda yake nufi ba a wannan abun yadda yake nufi shine ya gaya maka cewa shine ya halicce ka ya gaya maka cewa shine mai sa ma doka sannan sai ce to tunda haka ne shi kadai zaka bauta kaga ko in ka gabatar da cewa shi zaka bautawa sannan ka zo ka san shine ubangijin ka sannan ka zo ka san shine mai bada doka baka wato sa abin yadda ake so ya zama ba ina jin kun fahimci abu to muje sai yake cewa
فجاءت الإلهية خاتمة وغاية ذاك سي الإلهية تزم إتشي خاتمة خاتمة معنى تكمكي دي شيء أكرفي معنى أجيرين سونا يند أكي أمباني دي سو أنا وجن نيمان سألي أن يزم إتشي أكرشي دقى إتشي أكفارا ambatan abubuwan da ba a so din wadanda daga ne daga su ake neman tsari din shine waswasin shedan yawa wanda kuma yake kaza yake kaza yake kaza har zuwa kashi to sai ce wa ma qablaha abinda yake kafin ta kuwa shine me rububiyya da kuma mulkiyya wadannan abubuwan biyu ka tauti ace kamar shimfida ce laha da ita ilahiyya din kun gane tautia shine tamhidi ka shimfida abu dan ka dore wani abu akan sa asalin wannan kalmar daga wafi'a aji ne ka taka abu ko ko a zauna akan sa ko a taka shi an yi shimfida an bi ta kanta an taka ta dan me dan an riga an shimfida ta to an wannan kamar an yi maka shimfida ne da tabbatar maka da al-khalqu da tabbatar maka da al-amru dan ta zama shimfida gare ka a cewa ai kuwa mai al-khalqu mai kuma al-amru to shi ya kamata ya zama shine ilahi shi kadai za a bauta kada a hada kowa da shi alhamdulillah ina jin dai ban cika ku da surutu ba an gane wannan mutsali shi to sai shi wa hatani suratani wadannan surori guda biyu wadanne kenan suratu qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma suratu qul a'udhu bi rabbin nas wannan surori guda biyu a'zamu uzatin fil qur'ani shine su ne mafi girman ruqya shine mafi girman abin karantawa dan neman magani duk abin da zaka karanta a qur'ani dan neman tsari to a bayan waɗannan surorin suke guda biyu mun fahimta mu to dan haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana karanta su lokacin bacci in mutum yana bacci ya sallama rayuwarsa zuwa ga Allah idan sa an rufe ba shi da damar ya gadin kansa ya bude ya ga wane ne ya taho masa ta dama ta hagu ta sama ko ta ƙasa don haka yana buƙatar mai kulawa to kada ya nemi agun kowa kulawan nan sai daga Allah shi yasa kullun ya karanta wannan qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas da imani da haka to ba shi da abin da yake ya san ba shi da makari da yake wannan karfi mun fahimci wannan ai ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana a wurare da yawa musamman dangane da abin da shafe wato kwanciya din haka nan abin da ya shafi gudanar da rayuwa kawai shi yasa a yau da kullum bayan kowace sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta mana karanta su har yanzu tare da qul huwallahu a karanta qul huwallahu ahad a karanta qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas a kowace sallah tare da ayatul kursi kada ka bar wannan Allah na tsare ka daga wannan sallar zuwa wata sallar daga wannan sallar zuwa ta gabanta daga wata zuwa ta samanta haka ya zama kuma da'iman wa abadan a cikin tsarin Allah kake wannan tare da yadda da cewa Allah subhanahu wataala haka yake ayi kuma sannan shine mai tsaro din nan babu wanda zai tsare ka banda shi to waɗannan sune a'zamu uzati uzatin nan ana nufin kamar da ya fasara muku can a ƙasa ko yace ai a'zamu ruqyatin fil qur'an ruqiyar da tafi karfi kenan duk alqur'ani amma sai ruqiya asalin lafazin ruqiya ma'anarsa karatu abinda za a karanta domin bada kariya duk abinda za a nemi magani da shi in akwai halin rashin lafiya ayi karatu don Allah madauke warkar da wani abu ba sai iya abinda ya shafi aljanu ake maganar ruqiya akai ba mu yanzu galibi daga an ce ruqiya to ana nufin tabin aljanu ya samu mutum to ba lalle ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana ruqya a ciwon ciki kaga ba tabbacin cewa magana ce ta aljanu ko makamanci wannan ciwon ciki ne ko kuma wani ciwo zahiri da aka gani a jikin mutum yakan dora hannunsa akan cikin yayin mutum karatu sallallahu alaihi wasallam shi yayin kansa malaika jibril ma kuma yayin masa wannan dai duk sanannen abu ne a babinsa to wannan mafi girman uza abin neman tsari a cikin alqur'ani sune waɗannan guda biyu sai ce waja'at al-isti'azatu bihima waqt al-hajati ila zalika kuma isti'azan nan neman tsarin nan da su waɗannan surori guda biyu yazo waqt al-hajati lokacin bukata zuwa ga wannan abu zuwa ga tsari din me yake nufi anan gashi zai kawo mana yace wa huwa hina suhira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
shine lokacin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri wani bai hude sunan sa Labid ibn al-A'sam shine yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri mun san Yahudawa kwararru ne a wannan fagen na taba ambata mana ba sau dai babal yana daga cikin abin da suke daukar sa kamar ibada a tsaya a koyi sihiri magic a addinance bal har yana daga cikin abinda suke ambatawa shi ma na taba ga mana anan ba a daukar alkali sai ya iya mana alkalanci ana ba ko in ce ba wai da ne ina zancen da daddin littafan su saboda ganin na karanta ban sani ba ko har zuwa yanzu haka yake amma daga cikin sharuddan da can a dauki alkali ya zama haka yake wai zama alkali sai ya zama ya iya sihiri saboda wai idan an kawo masa kara in ya bi hanya ta duniya ya gano mai gaskiya bai iya ba to zai iya sihiri ya gano haka yake su suka yadda da haka kun ga dai wannan ina nuna mana yadda abin yake ne ya samu karbuwa a gunsu ba ina nufin daidai ne haka din ba to Labid ibn al-A'sam yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri wannan mas'ala bari mu ga mai dai abin da sai yanzu magana da nake so sai ce wa khuyila ilayhi sai aka riya masa aka sanya masa ya rika ganin kamar shine ma na khuyila ya rika imagine khayal shine ma na imagination shine khayal khuyila aka sanya masa ya rika imagine annahu yaf'alu shay'a cewa yana aikata abu kaza wama fa'alahu al-aliku bi aikata ba wannan wama din nafiya ce mun gane wannan wama din ba mausuli ba mausuliya bace amma nafiya ce ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ana suranta masa kamar yayi abu amma al-haliku bai yi ba wa aqama ala zalika 40 yawman haka ya zauna har kwana 40 wannan abu na tare da shi har sai da mala'ika jibril Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi ya gaya masa cewa kulli kulla kulla akai tufi a ciki an tsinci gashinsa sallallahu alaihi wasallama aka je aka yi wannan kulla kullan aka je aka binne a cikin wata tsohuwar rijiya malaika jibril ya zo ya fada sai da aka je aka dauka aka warware abun sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu sauki abin da nasu ambata wannan abun wasu mutane da suke fahimtar musulunci bisa hankali ba bisa nassoshi da suka bada labarai ba suna ƙaryata waɗannan maganganu cewa ya za a yi Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nasi Allah yana tsare ka daga mutane shine mai tsare ka daga mutane sannan kuma ku kawo wani hadisi cewa an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri mu ba mu yadda da wannan ai kun taba jin la'alla wannan mu'tazilawa ra'ayin su kenan ba su yadda ana sihiri ba su duk abin da ake amma ba wai dan sihirin kawai ba su duk abin da ake ce ma khariqul ada ba su yadda da shi ba khariqul ada shine abubuwan da suka keta al'ada ba a saba ganin su ba su idan ba kawo musu abu akai suka gani da kansu ba hankalin su ya yadda da shi ba su yadda da saboda su a gunsu hankali shine gaba da komai shi yasa a zamanin yanzu masu irin wannan akwai su sune aka za ku ji ana ce musu al-aqlaniyun kuna jin su aiko har madrasa ce da su akwai wani bawan Allah ma da ya rubutu akan madrasatul aqlaniyin fi tafsir ya bincike a cikin malaman tafsiri wane ne ya tasirantu da wannan makarantar ta aqlaniya wanda ake cewa rationalist su ne wanda kullun su komai suna auna shi ne da hankalin su yayi daidai su karba bai daidai ba su ce ba za su karba ba wannan hanya ce ba daidai ba ce domin kuwa yalzam a cikin ta ƙaryata abin da yake gaskiya duk malamai abin da suke ambatawa shi ne duk abin da kake kokontan nan hankalinka ne ya kasa karɓa saboda hankalin gajiyayye ne amma ba wai saboda hankalin yana da dalilin da zai nuna abin ƙarya ba ne kawai kai din ne ka kasa fahimta kuma dama shari'a tana zuwa da muharatil uqul walakin la ta'ti bi muhalatil uqul me bambanci tsakanin muharat da muhalat muharat shine abubuwan da suke rikita hankali a shar'ance muna samun abubuwan da suke rikita hankali mu kasa fahimta su wannan ana samu amma a ce ga wani abu ya zo sunansa muhal muhal shine abin da ke impossible abin da kwata-kwata ba zai taba yiwuwa ba to shari'a ba ta samu babu wannan cikinta ka je ka bincika shari'ar musulunci a dokoki a labarai babu abin da ke impossible akwai abubuwan da da irin waɗannan mutanen suna ƙaryatawa ci gaban zamani ya kawo ya bayyana sun sallama da suna nan da rai yanzu da sun ce la ashe ma abin da muka ƙaryata da zai za iya yadda da shi don haka ba duk abin da ba za ka iya zuwa laboratory ka gwada shi ka bincika za ka ƙaryata ba kuma dama me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba wa mu'minai ne kun sanya ban farko a cikin alkur'ani ka kafsuwa aka yaba wa ku karanto bakara banda alladhina an'amta alaihim dama tun da wannan abin nan an sa ne a litanin mai addu'a ne yake fadin wannan shigo suratul baqara alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah su wane ne alladhina yu'minuna bil ghaibi shine yaban farko da aka fara yi mu'minai don haka shi imani da gaibin nan duk abin da baka ganshi baka yadda da shi wata daraja ce a musulunci idan mutum ya ce komai sai ya gwada da hankalinsa in ba haka ba shi wannan ya saba wa hankali to hakikatan zai karanta alkur'ani kuma wannan ne zai dama zai zare shi ya fidda shi siffar imanin nan a sa shi a cikin waɗanda ba mu'minai ba wannan shine zai sanya shi babban gaibi shine Allah subhanahu wataala waye a cikin mu ya taba ganin Allah to me yasa muke bauta masa muka yadda akwai shi shi yanzu idan mutum ya ce ba zai yadda da komai ba sai abin da ya gani ya yadda hankalinsa zai karba dan me zai yadda da Allah waye taba ganin sa waye taba ya taba magana ya ji shi banda annaba ina zancen zamanin mu yanzu na karshe ai kaga babu baka ganshi ba baka yi magana da shi ba kuma sannan bai yi maka magana ka ji ta ba amma yayi wa annabawa to amma annabawan da aka baiwa sakon su suka faɗi waɗannan labaran za a yi tashin alkiyama za a yi kaza kafin tashin alkiyama mahdi zai zo annabi isa zai zo da irin waɗannan abubuwan kar ka sa hankalinka a ciki ba ruwanka in gaskiya ne ba zai cutar da kai ba in kuma ba haka ba ne ko kuskure aka yi ko wani abu shi ma ba ka samu matsala ba ba ruwanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ingantacce ka yadda in ya tabbata gaskiya ka ƙaryata tsakaninka da waye za ku yi hukunci Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi ya faɗi duk labari duk abin da ya faɗa ka yadda kai ka ƙaryata nan kuma me yake zuwa duk wanda ya ƙaryata manzo mai hukuncinsa kafirci bina'an akan wannan ne fa masu aqidar mu'tazilanci din nan da wanda suke bin su irin gauransu na zamanin yanzu qur'aniyun masu yadda da iya su ce wai qur'ani ko suke bi ba ruwansu da hadisai suka ce ba su yadda da abin nan tambayar kabari ba tambayan nan da mala'iku za su zaunar da bawa su yi masa in ya mutu a kabari suka ce su ba su yadda ba wai sun je sun tsuguna a kabarin sun kare kunnensu bayan an binne mutum wai ba su ji ba tunda ba su ji ba to ba a yi to kaga in irin wannan karamin hankalin ne zai rika gwada shari'a ai ku dole dama ba zai yadda don haka hankali akwai wani rubutu na malam Ibn al-Qayyim mai kyau kwarai da gaske sunansa as-sawa'iq al-mursala الصوائق المرسلة على غزو المعطلة والجهمية المعطلة سنة سكينة معنى الصوائق وكمان صاوة صاوة وكيمي أكا أي كوس سنة المرسلة دومينيا كر المعطلة الجهمية المعطلة معنى جهمية وأن دباسا يداد سفوف ألا كما ما سفوف تد ألا دك سفوف أتكي ياكاو أبو بوا من يمن ينصبوا بنديسا mutane suke amfani da hankali su kau da nassi ya kasa su zuwa kashi hudu waɗannan abubuwan da ya kawo suna da muhimmancin da ya kamata ɗalibin ilimi ya je karanta su zai samu hutu har yake cewa daga cikin wani abu da ya faɗa mai kama hankali yake cewa mutumin da zai zo a babin siffofin Allah misali Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin Qur'ani cewa yana da siffa kaza ya ba mu labari a Qur'ani a wuri kaza yana da siffa kaza sai wani mutum ya zo ya ce a'a ai mu siffa kaza ba mu santa ba sai a gun dan adam in muka ce Allah yana da wannan siffa to kaman mun ce Allah dan adam ne don haka bamu yadda da wannan siffar ba ba za mu tabbatar wa Allah ba sai dai mu canza mata ma'ana to shine sai yace ibnu qayyim yake cewa yanzu kai bawon Allah Allah ne ya faɗi magana Allah da ya halitta dukkan yare yafi kowa iya magana ya saukar da ita ga akan balaraban da yafi kowa fasaha yayi amfani da lafazin da shi ya zabe shi haka yake so ka zo kuma ka ce a kai kafi Allah sanin Allah domin duk wanda Allah ya ce abu kaza dama ne sai wani zo ce a ya Allah hagu ne mu bamu yadda kana da kaza ba me yayi haka mai yana nufin yafi Allah sanin kansa to shi wannan gwada shari'a da hankalin ba daidai bane amma fa a fahimci wani abu lokacin da malamai suke wannan magana wasu sukan kasa fahimta su sai su ce ai malamai a wannan gefen sun zama wato ba su da tunani sun zama mene ba su da tunani sai a rika tuhumar malamai da rashin fahimta wai an makalkale wa nassi an ki fahimtar nassi wannan shi ma kuskure ne ba haka bane fahimtar nassi malamai suna da ka'ida hatta a cikin harkar usulul fiqi da suke cewa duk wani tafsiri ko ta'wili raja'a ala an-nass bil ibtal fa huwa batil duk nassin da za a yi masa ta'wili sai ta'wilin nan zai koma ya bata nassi to wannan ta'wilin batacce ne daga in dai har za a fidda nassi daga aikin sa to ba daidai bane amma ba a nufin cewa ai wofi da hankali babu yadda za a yi shari'a ta tafi kuma ba tare da hankali ba in aka ce dukkan mu ma'aukata ne to zuwa za a dora wa shari'a daga dole sai da hankali amma me ake nufi da hankali kada hankali ya hango abin da zai karyata nassi amma inda babu nassi to an ba mu kofa mu ci tunani mu kawo abin da zai zama mana maslaha daga hukunce-hukuncen da babu nassi a cikin alkur'ani malamai sun yi ijtihadin su ya halatta ai kaza ya halatta ai kaza ci gaban zamani kowanne iri a karbe shi ba wanda ya haramta ba ta hanyar hankali ba ta hanyar umarni shi ma umumi na Allah subhanahu wataala kada mu fita daga abin da yake shine wato daidai ko kuma abin da yake shine darasin mu abin da yasa na fita maganar masu ƙaryata an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri wannan ba magana ce daidai ba magana ce ta kuskure manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a hadisi ingantacce a Bukhari cewa an masa sihiri kuma wannan yana nuna mana me dan adamtakar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya same shi ko an masa sihiri bai taba samun wahayin sa ba tunda Allah ya gaya mana wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha daka duk abin da ya nutsi Allah ya kiyaye shi ashe kenan wahayin da ke tare da mu na alqur'ani babu kuskure a cikin sa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana in insha Allah kun fahimci wannan to ba rikici dan an ce an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri a rika raya masa yayi abu alhali bai yi ba me yasa yanzu misali daga cikin ka'idoji sanannu shine annabawa ba sa mafarki mafarki abin da nake nufi da mafarki mafarki na zubar da maniyi yadda za a ce saurayi yayi mafarki ko na saduwa da mace da makamancin wannan ko maniyi fita daga cikinsa annabawa ba sa yi domin wannan khuza'abalat ne na shaitan yake jawo mutum yayi wannan abu su kuma Allah ya kiyaye su daga shaitan ya kusance su da irin wannan amma suna mafarki su duk mafarkin su gaskiya ne in suka kwanta suka ga abu a mafarki to washe gari kuwa ko kuma lokaci zai zo da zaka ganci ya mafarkin annabawa kenan babu ƙari a cikin sa to tunda an kare su ta wannan gefen abinda za su gani ido bude shine wannan irin abinda aka yi masa sallallahu alaihi wasallama na sihiri din sai ya ga kamar ya je mai iyalinsa alhali bai je mai iyalinsa ya aikata abu kaza alhali bai aikata ba kaga wannan fita ne daga dabi'arsa ta asali to wannan abin da ya jawo shi wannan sihiri ina fata mun fahimce shi kuma iyakarsa wannan kwanaki 40 kamar da malamai suka ambata bayan kwanaki 40 nan kuma aka warware ya koma daidai shi yasa babu abin da ke nuna mana sharrin harkar sihiri da tsafe-tsafe irin waɗannan maganganu in ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi masa ya kama shi to wane ne kuma ba zai kama ba daga shi yasa kuma masu ƙaryata hatta sihiri umuman suke su ba su yadda ma da shi ba dan abu ne dai ba kai mutum mummunan addu'a ka ce da su abin ya kama da sun yadda eh to amma ba daidai bane eh amma masu irin waɗannan abubuwa sukan zo su ce ma gaba ɗaya sihirin ma wai baya ci ashar'ance sihiri yana ci an ayin sihiri akwai masu sihiri ba malamai ba bokaye da masu sihiri iri-iri suna yi kuma ko rufa'ida ne ko hakika ko juya abu dai ana yi yana ci to amma ashar'ance mai hukuncinsa mun sha magana akan sa ai mun karanta abin nan darasin alamu sunna ko yawa ashar'ance in har an yi amfani da aljanu a ciki an bauta musu kafirci in kuma magunguna ne aka yi amfani da shi aka juya wani abu to wannan kabira ce babba bai kai ga kafirci ba shirka ce karama wannan mun karanta wannan a baya wannan hukuncin sa kenan amma ba a ce baya yi ba an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata kuma ana yi a rayuwar duniya amma hukuncin sa kuma gashi dan haka kar ka zo ka rika cewa ba dai a ƙarya ne baya ci ba a yi to mu je sai yake ce kuma wa khuyila lahu annahu yaf'alu shay'a wa ma fa'ala wa aqama ala zalika 40 yawman يا كومنا تعليق يا قصة ينتي وقال الحافظ في الفتح مالا الحافظ ان اكي اطلاق يوان اللفظ انا نفهم كما دام ديتم دي رياتي الفتح يا رياتي يا من وانيني الحافظ اللي تفان حديثي ان اكي اطلاق ان قال الحافظ غالبي انا نفهم ابن حجر تونان تند دام ارغى انتي الفتح من فتح الباري لحق باوني بني شيب الحافظ ابن حجر الاسقلاني فتح الباري يانا تيوى وقع في رواية أبي الضمرة عند الإسماعيلي ترواية الإسماعيلي إسماعيلي ذلك سيما لمن حديثين فأقام 40 ليلة النبي صلى الله عليه وسلم يطيع هر دلي 40 وفي رواية وهيب تهني رواية كما وهيب عن حشام عند أحمد وتؤولين أحمد بن حنبل المسند هنا 6 أشهر tsawon lokacin wannan sihirin wata 6 to shine ibn hajar yake cewa wa yumkinu aljam'u zamu iya jam'i me ma'ana jam'i hadisai guda 2 in aka fahimci tubka da walwala a cikin su me yasa nace in aka fahimci dan a hakikani babu tubka da walwala a ayoyi babu tubka da walwala a hadisai ingantattu amma in muka samu hadisai guda 2 ɗaya yayin nan ya saba wa ɗayan to sai mu kokarin akwai hanyoyi guda 3 da malami suka faɗa a usulul fiqh haka nan a usulul hadith duk suna faɗi na farko shine ai jam'i shine a baiwa kowanne ɗaya daga cikin su fassarar da za a bar su su yi aikin su ba tare da an rushe ɗaya ba mun gane wannan hanya ta biyu shine naskhi shine a ce ɗaya ya shafa ɗaya wannan kuma yana yiwuwa ne in an san tarihi in an san cewa hadisi ɗaya an yi shi a makka sai kuma ɗayan ya faru a madina sai a ce a to wannan na madinan ya shafe ne makka wani shi ake ce mana naskhi don haka kar a zo a ce a gasa hadisai guda 2 sun saba wa juna sai a ce ai watsi da su duka sai a ce a'a ai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ne a makka wannan kuma ya faɗa a madina ashe kenan an soke na makkan nan wannan na ƙarshen shi za a amfani da shi wannan shi ake ce ma naskhu shine abrogation kamar da suke ce masa a bokunce hanya ta uku ita ce abinda ake ce ma at-tarjihi shine a fifita ɗaya akan ɗaya ko a duba misali a ce kai ai wannan Bukhari da Muslim suka rubuta wannan ko Abu Dawud ne ƙarfin Bukhari yafi ƙarfin Abu Dawud ko a ce a cikin mazajen wannan hadisin akwai amintacce nan wannan kuma ko sahihu hifz ne ko saduqun ko makamancin wannan sai a ce a'a to tunda ko haka ne wannan hadisin bai kai ƙarfin da zai tinkari wannan ba sai a aje wannan sai aiki da wannan shi ake ce ma tarjih ma'ana a fifita wani akan wani to waɗannan hanyoyin duk malamai ne suke yin su to nan Ibn Hajar yake cewa ga hadisai guda 2 aiko akan abu daya Annabi sallallahu alaihi wasallam an masa sihiri a wata riwayar an ce kwana 40 wata riwayar an ce wata 6 in baka san wannan hanyar ta malamai ba sai ka ce to an samu tubka da walwala tsakanin hadisan sai ce to ai kaji ma sai a ce to duk ku aje su a gefe to ba haka ake ba malam Ibn Hajar sai ce wa yumkinul jam'u zai yiwu a iya jam'i ma'ana a haɗe wannan hadisai su yi aiki lokaci guda bi an ta kuna sai ya zama cewa a 6 ashhur wata 6 nan min ibtida'i taghayyuri mizajihi shine tun farkon lokacin da yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara canzawa shine mizaji yanayi me kuke ce masa abin nan bukon sai kun fi fahimtar abu mood shine misali yanayin da mutum yake ma'ana yanayin Annabi sallallahu alaihi wasallam dabi'arsa ta magana ta fara canzawa to tun a farkon wata 6 wal 40 kwana 40 yawman nan kuma min istihkamihi shine kamawarsa gadangada shi ake nufi kamawar shi sihirin gadangadan kwana 40 har zuwa karewa wata 6 kuma ana nufin lokacin da ya fara jin canji a jikinsa yanzu idan ka fahimci wannan kaga hadisai baka kawo rudani a cikin su ba mun fahimci wannan wannan shi ake cewa jami'i to a kowace mas'ala in kana karatu ka samu hadisi daya baka fahimce ya saba wa daya a fahimtar ka to abinda ake shine ka je ka binciki malamai ya akai da waɗannan hadisin kuma duk sun yi wannan aikin Allah madauki ya cewa mun Allah ya saka musu kuma da alheri to mu koma sama sai sai kama fi sahihi kamar yadda yake a cikin al-Bukhari cikin juz'i na 10 shafi na 232 haka nan a Muslim hadisi lamba 2189 yace wa kanat uqad as-sihr 11 uqda to wannan wani zance ne da akwai sabani akan sa zamu karasa shi ne saboda lokaci ya zo yana cewa akwai riwaya da aka ruwaito dinda gashin Ishma ibn Hajar ya ce riwayar mai rauni ce sun ce wannan sihirin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waya yake an ce kullu kullu ne aka kulla guda 10-11 kullin da aka kulla zare da makunsan ake samu suka ce dan ce kun san batun da bai kuke ba ko suna fadin cewa zare ake samu sai a hada da wasu abubuwan musamman na shi wanda ake so a yi sihirin ko a samu gashin sa ko wani bangare na kayan sa musamman kayan cikin jiki shi'ar mun so san shi'ar shine abin nan kayan da yake can cikin jiki an dawuya kaman abin nan singlet da makamantan su ko pant ko a samu irin waɗannan to ko a jika su ko a yi turaren su ko a yi wani abu sai kuma a busa da wani abu sai a daddaure sai a yi kulli daya sai a tofa wani abu sai a yi wani kullin sai a tofa wani abu na daga cikin addu'o'in da aljanu suke sa shi mai yin abin yayi su ce ka ce kaza kuma abin da za su ce innan shirka ne bautar wani Allah ne yau ko a ce yayi sujada da gunki ko yayi makamanci irin waɗannan abubuwan da suke yi to kullin da aka yi suka ce guda 11 ne a wannan riwayar da zai ambata mana fa anzalallahu mu karasa wannan zan zo sai mu ji ingancin ko rashin ingancin shine sai ce fa anzalallahu almu'awwidhataini sai Allah ya saukar da mu'awwidhataini ma'ana nan yana so ya ce an saukar da wannan surori guda 2 kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas ne sakamakon yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihirin bayan an masa ne sai Allah ya saukar da waɗannan surori guda 2 sai ya zama cewa 11 aya in ka lura da kul a'udhu birabbil falaq da nas in ka hada su aya 11 domin kul a'udhu birabbil falaq aya 5 kul a'udhu birabbin nas kuma aya nawa ce 6 don haka sai aka saukar da ayoyi 11 don kowanne kulli a warware shi da aya 1 kun fahimci wannan zancen tunda an yi an kulla kulli guda 11 aka yi abin nan tofi a cikin su to sai ce fan halat bi kulli ayatin uqdatun sai uqdatun ma'ana kulli daya ya warware bi kulli ayatin da kowace aya 1 mun fahimci zancen to amma zancen cewa guda 11 ne shine yake cewa a ƙasa gashin mu koma shafin da muka gabatin shafi na 43 a can ƙasa lamba ta 7 yace zakara al-hafiz fil fath al-hafiz ibn hajar ya fada fi fath al-bari juz'i na 10 shafi na 236 hafiz al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya shehara su ya shehara su bakwai rubuta mun sha faɗa su ya fi 100 ko ina ji ko 852 yawwa shine shekarar da Ibn Hajar ya su wannan amfanin sa ka tuna a tuna malami na da can baya ne ko na ƙarshe ƙarshe don galibi wani lokacin je wani bawan Allah muna zancen Ibn Daqiq al-Id sai ce shi ma lecturer ne jiye ba wani dadewa ba shi lecturer Ibn Daqiq al-Id shekara ta 702 ya rasu sai da ya rasu bayan shekara 26 Ibn Taymiyyah ya rasu. To sanin wannan yana da amfani, kasancewa malamai ne da duba wani ne mai san zuciya na wani zamani ba, shine fa'idar dai. Yana cewa annahu ja'a min hadith ibn Abbas bi sanadin da'if, cewa wannan riwayar ta cewa kulli 11 akai na wannan sirri din ya zo a wata riwaya ta Ibn Abbas, amma kuma isnadin da'if ne mai launi ne, inji malam Ibn Hajar. Anna adad al-uqad 11 uqda, cewa adadin wannan kullakullan da akai na tofin da akai na sihirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da akai masa, cewa guda 11 ne. Yace akhrajahu al-Baihaqi fi ad-dala'il, Baihaqi ne ya rawaito wannan hadisi a cikin dalailun nubuwa. Wa ja'a anhu mithlu dhalika bi sanadin akhar lakinnahu munqati'un inda ibn Sa'd. Wa ja'a anhu anwa yana nufin an ibn Abbas, ya zo har yanzu daga Ibn Abbas mithlu dhalika kutankucin wannan, shi ma cewa 11 ne bi sanadin akhar, amma da wani isnadin daban ba na Baihaqi ba, wannan kuma a wurin Ibn Sa'd, wato Muhammad ibn Sa'd mai at-tabaqat, amma kuma yace lakinnahu munqati'un, shi ma isnadin jerin gwaran gwanan silsilar hadisin ko mutanen da suka roto hadisin akwai yankewa, akwai wani wuri da wani ya fadi ba ambaci waye ba, agun malaman hadisi ko silsila ta tsinke ba a gane wani mutum da ya fadi magana ba aje shi ake, domin kar a dangana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ba haka ba. Mun fahimci abu insha Allah. To sai mu tsaya nan, zamu tashi insha Allah kan وتعلقت الاستعاذة كو في أوائل القرآن باسمه الإله. أنا شلدي إذا ما درس منا ترى بإذن الله تعالى كو فرقنص إن شاء الله منا فات الله سبحانه وتعالى يا كلا من إلمي كم من أمباني إلمن الذي جامزوا بسؤولان الله سؤولان الله الذي جامزوا الجنة منا لقون الله سبحانه وتعالى يبيا منا بقات متألهري Allah tsare mu daga kowane sharri, Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu, Allah ya tsare mu daga kowane sharri, kowane iri na aljanu ne, na sihiri ne, na ko menene, Allah subhanahu wataala ya ba mu wato tambihi da'iman mu samu yin zikirin Allah madaukaki da roƙonsa da irin wannan isti'aza. Allah ya tsare ƴaƴan mu da matan mu daga dukkan fitinun da shedanu za su ratsa su hana su zama mutanen kirki. Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da alheri a wannan kasa ta mu da wannan jiha ta mu da dukkan jihohin musulmi baki daya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero, Allah ya sa aljanna ce mako masa, Allah kuma ya kyauta bayan sa, kuma sabon sarki da aka nada Allah subhanahu wataala ya tabbatar da alheri, Allah kuma ya kare dukkan sharri a jihar Kano da dukkan jihohin Najeriya baki daya. Duk abin da zai hargitsa mana kasa Allah ya kade shi, abin da zai daidaita mana shugabanni kuma Allah ya kawo mana, Allah ba su haɗin kai, Allah ba su son junan su, Allah ba su tunani mai kyau da zai amfani al'umma, Allah tsare su daga kowace irin fitina. Wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.